Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da asubahin ranar Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da tsawon watanni 4. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ba za ta sake neman ragamar shugabancin 'yan Democrat ba, amma za ta ci gaba da zama a zauren majalisar.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum 7 da zai gudanar da bincike kan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin Raya Kasa ga shiyoyi 6 na kasar don amfanar kananan masana'antu da sauransu.
Da gwamnatin Buhari ta fisa fidda wayansu a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa, amma har yanzu ba a gani a kasa.
Za kuma a ci tattaunawa da wakilin sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a fara a ranar 20 ga wata a ƙasar Qatar. Sannan kuma kamar kowace Juma'a muna tafara da shirin manuniya wanda Isa Lawar Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da ƙarin watanni 4 ƙarƙashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da ƙasashen suka ɗauka na zuwa ne kwanaki 2 gabanin ƙarewar wa'adin farko wanda zai ƙare a ranar Asabar ƙarƙashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuli, inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi lale marhabin da tsawaita shirin, inda cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ya ce a shirye suke su ci gaba da marawa shirin baya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jingine aiwatar da hukuncin. Sashin shari'ar ƙasar ta Iran ya ce tunda aka fara zanga-zangar wacce aka kwashe wata 2 ana yi, an yanke wa mutum 5 da ake tsare da su hukuncin kisa a ranar Lahadi bayan da aka kama su a wajen zanga-zangar. Cikin wani sako da ya aika wa muryar Amurka, daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Iran mai headquarter a Oslo, Mahmud Amir Mugaddam, ya ce gwamnatin ta Iran na amfani da hukuncin kisan don ta tsoratar da jama'ar ƙasar. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi, wacce ita ce mace ta farko da ta taba rike wannan mukami a kasar, ta ce za ta ci gaba da zama a zauren majalisar yayin da 'yan Republican ke shirin karbe ragamar shugabancin majalisar a watan Janairu, amma ta ce ba za ta nemi shugabancin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar ba, wanda hakan ya kawo ƙarshen shekaru 20 da ta kwashe tana jagorantar jam'iyyar.
I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress.
Tace ba zan sake neman takarar shugabancin jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki mai zuwa ba. Ni a irin nawa tunanin lokaci yayi da zamu bar matasa su jagoranci 'yan Democrat da nake mutukar mutuntawa. Cikin wani jawabin minti 15 da ta yi a zauren majalisar a ranar Alhamis, Pelosi mai shekaru 82 ta yi waiwaye kan shekaru 35 da ta kwashe a zauren majalisar, inda ta yi shugabancin shekara 8. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum 7 da zai gudanar da bincike akan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin Raya Kasa ga shiyoyi 6 na kasar don tallafa ma kananan masana'antu da sauransu. Kafa kwamitin binciken ya biyo bayan wani kudirin zargin badakala ne da sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Ali Indume ya kawo zauren majalisar dattawan. To sai dai wasu sanatocin na ganin binciken ba zai yi wani tasiri ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani.
A cikin jawabinsa ga majalisar dattawa, Sanata Ali Indume ya ce rahoton da bankin Raya Kasa ya fitar a ranar 13 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki ya bayyana yadda aka kasafta naira biliyan 483 a matsayin lamuni da ya kamata a tallafa wa ƙananan masana'antu domin ceton su daga rugujewa. Indume ya ce abin da ya daga masa hankali shine cewa kashi 11 cikin 100 na kuɗin su ne aka ware wa jihohi 19 na arewa wanda ya kama naira biliyan 53 da miliyan 130 kacal, amma jihar Lagos ya samu kashi 47 cikin 100 wanda ya kama naira biliyan 227 da miliyan 10 shi kadai.
Dalilin da aka yi wannan banki da kuma kuɗaɗen da suke rabarwa din ya je hannu waɗanda ya kamata, kuma a gani a kasa, ma'ana a gani cewa masana'antu suna tasowa to ta hanyar taimakon wannan banki din, tunda an kira shi ma Developmental Bank of Nigeria. Dalilin yin sa kenan. Central Bank ta sha da gwamnatin Buhari ta sha fidda wayansu hanyoyin da za a taimaka ma talakawa, amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su fi. To shi yasa muke so mu yi bincike a Senate in akwai wayanda suka hana ruwa gudu a sanya da za a kawo su.
Indume ya ce an kafa bankin Raya Kasa wato DBN ne domin ya rage matsalolin da kananan hukumomi da matsakaitan kamfanoni ke fuskanta a kasar, ta samar musu da bashin kudaden ta hanyar da za ta dace da kasuwa mai dorewa domin a samu farfado da tattalin arzikin kasa cikin gaggawa, amma haka bai samu ba sai bala'in talauci da al'umma ke kuka a kai. Amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babbakaita yana mai ra'ayin cewa kafa wannan kwamiti na bincike a daidai wannan gaba da mulki ya riga ya zo karshe bata lokaci ne kawai.
Ni ina ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata mu ƴan Najeriya hankali da kuma bata musu lokaci. Ba ni goyon bayan wani kwamiti about sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru. Abin da zai kara ba kyaushi da kuma abin ta babban takeici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa, da ministocinmu, da farm sec ɗinmu, da kuma head of agencies na waɗannan kuɗaɗe ko kuma abubuwan da ake ba da don tallafi, duk su ne suka cika wurin. In kin dawo nan majalisa, mu ma muna da irin namu laifi, saboda kwamitocinmu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan. To kuma yanzu abu ya zo karshe sai a zo a ce an yi wani kwamiti din ma bata lokaci ne.
Sanata mai wakiltar Neja ta Arewa Muhammad Sani Musa shine ke jagorantar kwamitin tare da Sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba da Sanata Ayo Akinyelure da Sanata Matthew Orogide, sai Sanata Uche Lilian Ekunife da Sanata Sadiq Umar, sai Sanata Muhammad Ali Indume da kansa. An ba su makonni 2 su kammala aikin binciken su gabatar wa majalisar dattawa da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya.
Hukumar Alazan Najeriya ta Nakon ta ce za ta fara tattaunawa da hukumar aikin hajji da umra ta Saudiya don fara shirin aikin hajjin baɗi. Nakon ta bayyana hakan ne a taron bitar aikin hajjin da ya gabata a taron da ya samu halartar masu ruwa da tsaki na lamuran aikin hajji a Najeriya a Abuja. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta halarci taron bitar, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Ina farin cikin sanar da ku cewa ba kamar aikin hajjin da ya gabata ba da aka fara shiri a makare don rashin samun bayanai daga Saudiya. Ma'aikatar aikin hajji da umra ta shaida mana cewa shirin aikin hajjin baɗi zai fara ne ta taron na'urar yanar gizo a faifan bidiyo da za a gabatar a ranar 21 ga watan Disamba tsakaninmu da Saudiya, in ji shugaban hukumar Alhazan Zikirullah Kulli Hassan. Ya ƙara da cewa an shirya taron ne da zammar tattaunawa don gano irin kalubalen da aka fuskanta a aikin hajjin 2022 don samu hanyoyin da za a hana faruwar hakan nan gaba. Shugaban kwamitin alhazai a Majalisar Dokokin Najeriya wakili Abubakar Hassan na Laraba ya bayyana wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta a aikin hajjin bana.
Akwai maganar rashin alhazai wanda ba su samu sun je Saudiya ba saboda matsalan visa ko kuma ce matsalan jirgi da zai zo ya kwashe su. Wasu jihohin kuma jirgin da aka ba su ya dauke su ya kai su aikin haji ba su aminta da wannan jirgin ya dauke su ba ya kai su. Sai aka samu jinkiri akan ɗiban alhazai.
Shugaban kungiyar Jibril ta Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce irin wannan taron yana da muhimmanci tare da yin kira ga hukumar na hakon da ta kara baiwa malamai fifiko don karantar da alhazai yadda za su gudanar da aikin haji karɓaɓɓe.
Aikin haji rukuni ne na addinin musulunci, dole ne a ba maluma wurin karantarwa wato fifiko domin duk mutumin da ya je ya yi aikin haji bai san abin da ya yi ba har ya dawo kamar bai aikin haji ba. Kenan ba a yin aikin haji da ka kamar sauran ibada ba a yi da ka. Don haka ina kira ga shugabannin hukumar alhazai su yi abin da ya kamata don ƙara inganta karantar da alhazai ta yadda za su samu aikin hajjin su ingantacce.
A nasa ɓangaren shahararren mai wa'azin Islama Malam Kabiru Gombe ya yaba ga yadda alhazai ke ba da haɗin kai wajen yin tambayoyi ga malamai kan wani abu da ya shige musu duhu game da aikin haji.
Idan a lokacin sallah ne an yi sallah za a yi wannan faɗakarwa alhazai suka zauna. Idan a masaukan alhazai ne ko a tanti-tanti nasu alhazai sukan natsu su ba da hankali su kuma su yi tambayoyi masu ma'ana dama wannan shi ne haɗin kan da ake buƙata alhazai su bayar.
Na hakanta kuma ba da lambar yabo ga jihohin da suka yi fice a gudanar da aikin haji.
Sunana Mai Ali Usman. Dukkanmu mun ɗora hannayenmu akan teburi guda mu gani cewa lallai mun yi a cibiyar wani objective. Daga Yobe sai Zamfara. Mu kuma dama muna so mu tafi ɗaya da kuma mun tafi ɗaya da. Hai daga yanzu nan mun naɗe ƙafan wannan mun tabbata cewa wannan wan ɗin nan mai kwace shi a ƙasar nan sai na gan shi.
Sunana Abubakar Alhassan daraktan gudanar da aikin haji na hukumar alhazai ta jihar Kaduna. Muna ƙara jawo hankalin ma'aikatanmu su ƙara jajircewa saboda shi kullum an ce ba a san kambu ba kara kambun shine babban matsala. Za mu ci gaba da kara kambun kuma mu wuce haka in Allah ya so.
Za a fara aiwatar da asusun adashen gata da mutane kan biya kuɗi kaɗan-kaɗan har su tara kuɗin da za su iya samun biyan kujeran haji. Kwanan nan ƴan na hakon suka je Indonesia dangane da ido kan harkar asusun bisa ɗaukar nauyin bankin raya musulunci mai helkwata a Jidda. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaishe da Mahmud Lalo. Sai kuma rahoto na gaba. Yayin da shirye-shiryen gasar cin kofin duniya ta 22 wadda za a yi a ƙasar Qatar daga ranar 20 ga watan nan na Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba ke daɗa kankama. Manyan kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa ciki har da muryar Amurka su ma sun je don sanar da duniya abubuwan da ke gudana. Hasalima jiya ne mai wakiltar sashen harsunan Afirka na muryar Amurka Kali Abdu ya isa Qatar don ba ku bayanan abubuwan da ke gudana. Dazunan babbar editar sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tambaye shi inda aka kwana a shirye-shiryen gasar sai ya ce.
Garin yanzu gaskiya masu kallo suna kan isowa, yan jarida suna kan isowa da ma'aikata daga kasashe daban-daban da suke yin aiki a Qatar suna kan isowa. Yanzu jama'a sun taru dai sosai saboda za a fara wasan ran Lahadi. Qatar za su buga match din da Ecuador. So to yan Ecuador suna kan isowa, gashi yan Qatar suna nan suna jiran fara wasan. To jama'a daga kasashe daban-daban kowanne da ba su a cikin wasan kaman kasashe da ba su kasance a ciki ba su ma suna kan iso ba
kamar Najeriya.
Kamar Najeriya, kamar kasashe kamar Pakistan, kamar kasashe kamar Bangladesh da dai wasu kasashe da ba su a cikin wasan amma su dai sun zo saboda su ma su kasance a ciki su yi kallo. Kowa dai yana jin daɗin cewa an kawo wa Qatar saboda ba inda aka saba kai wasan ba. Jama'a suna kan taruwa dai.
To ina gaskiyan bayanan cewa samun visa takardar izinin zuwa wannan kasar wannan garin ma don kallon wasan ma sai an yi da gaske ba a badawa.
Saboda da shike jama'a da yawa ne za su zo. Gwamnatin Qatar ba su son jama'a da ba su zo kallo ba su zo su yi yawa. Saboda haka idan ba kallon wasannin ne ya kawo ka ba, idan ba aiki ya kawo ka ba, ba su son ka zo tukun. To amma dai suka ce nan gaba watan 12 daga biyu daga watan Disamba za a fara yadda mutane su zo ko ba kallon wasan za su yi ba, da yadda su zo kata. To
menene dalili?
Saboda kasashe da yawa za su bar wasan.
Wadanda aka fitar da su daga wasan kenan?
Wadanda aka fitar da su za su tafi.
Kali Abdi kenan mai wakiltar sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin duniya a Qatar. Sai ku ci gaba da sauraron mu don ci gaban wannan hirar da kuma bayanan da za mu rika kawowa muku game da gasar. Masu sauraro kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, manuniya.
Manuniya. Zabarin zuba zaren zargi tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Bare barin Barno na neman barin baya da kurar da ake ganin za ta saka sabuwar gaba.
Mun rubuta letter ma Inspector General of Police Jami'an Tsaro, mun rubuta ma DSS.
Ba zan janye magana na ba, duk wanda zai zo ya bata kuriya mu za mu sa mishi sanda.
Shi kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ga yawa duniya yake cewa akwai alamun sabon sauyi a zaben da ke tafe saboda ka su ba su da wata fargaba.
Jama'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Mun ga abin da ya faru a Ekiti, mun ga abin da ya faru a Oshun. Wannan ya nuna mana cewa in Allah ya yarda zabe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya.
Sai dai wani lauya ya ce da alamu komawa aka zaba a cikin ƴan takarar shugaban ƙasar nan a ƙarshe dai da wuya a samu wani sabon sauyin da ƴan ƙasa ke sa rai a gaba.
Yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zabe ta 2003 ba za a samu canji ba ainihin wajen cigaban ƙasa, saboda mafi yawansu mutane ne da ransu ke cike da son duniya.
Game da jinkirin jirge kuɗin kasafin kuɗin shekarar da ke fita don kammala ayyukan da aka fara kuwa daga cikin ƴan masar da tijan tarayyar Najeriya nake cewa akwai yiwuwar kasafin ya zama wa gwamnati mai zuwa guba.
Ni kaina nayi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi. To yanzu bari take an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta.
Wannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda al'umma za su tafi a kyakkyawar turba. Shiri na 92 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa talakawan kasashen da ke demokradiya yadda za a yi su ci riba. Mai yiwa ribar kuma ita ce jam'iyyar PDP ke ganin APC na neman fusge mata a jihar Bare barin Barnan da ga dan takarar gwamnan jam'iyyar PDP a jihar Bare barin Barnan Alhaji Muhammad Alija Jari na jirge jawabin jawo hankalin duniya cewa APC fa na neman sunnata wata gaba.
Muna so mu gaya duniya cewa APC suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zabe, ko za su kashe, ko za su binne. Mun ga kuma haka ɗin suna tsoratar da mutanen mu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right ɗin ya yi abin da ya ga dama. Shine siyasa, shine demokradiya. Duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba za iya a canza shi.
Shin akwai wasu matakai da kuka dauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana?
To shine abin da muke yi yanzu. Mun rubuta letter ma Inspector General of Police Jami'an Tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC.
Sai dai shugaban jam'iyyar APC in jihar Bare barin Barnan Honorable Albukar Dalorin da aka ce shi ya daddale maganar da ake ganin za ta kawo daru ya ce bega ga wani abin cece ku ce game da kalaman shi ba saboda haka ba zai janye su ba.
Ni na fada ai President Buhari yayi magana. Yace duk wanda yana so ya sata akote yace an rabe shi wannan doka ne a Nigeria. To mu kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ba zan janye magana na ba. Ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata Borno za mu sa mishi sanda. Domin kuma ba zai riba sin ba kowa yaji. Mu muka rike mutanen mu. Mu muke mai da mutanen mu kawai kansu. Gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya basu. To wai a cikin zai zo har ma ya saya kusa da wajen zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo saya ba.
Game da shirin share shimfidar shiga fagen fafa ta zaben shekara mai zuwa kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari Sanata Rabi Musa Kwankwas aka je na gaya wa duniya cewa su kan ba su da wata fargaba.
Muna godiya ga Allah da yasa shugaban kasa ya sa hannu akan doka wacce take ta aikawa da sako na alƙalima da aka jefa ƙuri'a ta wayar Tangaraho zuwa inda za a je a kirga. Wannan zai hana mutane azzalumai wanda za su tafi su je su sa 'yan daba da kuma jami'an tsaro ɗauki mutane waɗanda suke ƙalilan a ɗora su akan masu yawa kamar inda aka yi mana shekara ta 2019 a jihar Kano. Muna addu'a Allah ya sa zaɓuɓɓukan nan da za a yi a yi zaɓe masu kyau. Duk da an ce Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Mun ga abin da ya faru a Ekiti, mun ga abin da ya faru a Oshun. Wannan ya nuna mana cewa in Allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya.
Sai dai kuma duk da kyautata zaton zaɓe ingantacce da wasu 'yan takara ke yi, wasu masu fashin baki na ganin komawa ya zama shugaban ƙasar ba za a samu sauyin da aka daɗe ana nema ba. Barista Elzubar Abubakar lauya ne mai zaman kanshi da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo, kuma ya ce akwai abin da ya kamata 'yan Najeriya su duba.
Yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa, saboda dukansu ko kuma mafi yawansu mutane ne da suke da son kai, mutane ne da ran suke cike da son duniya. Don haka yawancin abubuwan da za su faru su ne abubuwan da suke faruwa yanzu, amma Allah shike da komai kuma shine mai hikima. Yana iya canja zuciyar mutum daga mutumin da yake bai da kirki kuma ya dawo mutumin kirki.
A irin wannan yanayin me zaka ga ƴan Najeriya su yi la'akari da shi in sun fita zaɓe?
To kullum muna ce ma ƴan Najeriya akwai abu biyar a tsarin zaɓe, don Allah su lura kada su sa kuɗi a cikin abubuwan da wai sai in an ba su ne sannan su zaɓi wani. Na biyu, kada su sa ƙabilanci na addini, kada su sa ƙabilanci na yare, kada su sa ƙabilanci a yanki ko ɓangare. Na biyar ɗinsu kuma su lura ga kowace jam'iyya ana iya samun mutumin kirki, su rija'a akan mutumin da suke ganin wataƙila in ya kai ga samun mulki zai iya kyautata tsarin zaman ƙasarmu ta yadda za a samu wanzuwar cigaba da walwala a ƙasarmu.
Shi ma dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbiya shedawa duniya cewa wajibi ne masu zaɓe su tunkuɗa dukkanin wani bambanci idan har suna so su samu sawaba.
Har yanzu akan matsayin da aka sani da shi nake cewa mutane su yi mutane ba jam'iyya ba. Din da kaga mutumin kirki a kowace jam'iyya yake, a kowane irin mukami yake nema, ba wai shugaban ƙasa kawai ba, duka muna buƙatar mu samu shugabanni na gari. So da haka ka dubi mutumin kirki a kowace irin jam'iyya ka ga mutum da ka yarda da shi ka je ka zaɓe shi. Sannan kuma kada mutane su yi amfani da ƙabilanci, addini, ɓangaranci a zaɓe, su amfani da cancanta dacewa da kuma duba wato tarihin rayuwar mutum lokacin da aka bashi amanar al'umma. A duba a gani yayi wani abin, a zo a gani ya taimaki al'umma, ya riƙe amana, ya kawo ci gaban al'umma. Wanda duk kaga yana da irin wani abin, to shi za ka ma ka zaɓa. Ba wanda zai zo kuna zai gama zan ma kaza zan ma kaza ba, a'a ka duba baya me yayi a baya.
Ashe dai duk da shimfiɗe kasafin kuɗin shekarar buɗi gaban ƴan majalisar da suke ta tantancewa, shi ma kasafin kuɗin shekarar da muke ciki ashe akwai sauran rina a kaba. Sanata Ahmad Babba Kaita ya baje bayanin bayyana wa ƴan Najeriya cewa a gaskiyar magana fa akwai wata matsala babba.
Yanzu dai jiyoncin maganar kasayin kuɗi da kuɗaɗen da aka samu ayyuka, wallahi ba a saki kuɗin ba. Wanda aka saki kuma aikin yanzu ne za a fara. Shi yasa nake ganin cewa
tasirin da aka so a yi na budget January to December wanda muke bugun kirji mun yi to yana ganin bai yi tasirin da ake so yi ba yanzu ni mazabata ina da aiki na biliyoyin kudi wallahi alazim ko yanzu sai da najorin Senate president na kai kuka cewa ayyukan mu sun tsa yace ko ina ne amma ana kokarin yadda zai amma gaskiyar magana shine ba kudin dama a ruwa yake
distinguished din ma wata gwamnatin ta shigo anya kasafin nan zai tsallaka
dama nayi ni kaina nayi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi to yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta in kuma aka ci sa a gwamnatin wadda ta san ciwon kanta ce tana zuwa abinda za ta fara yi shine ta kawo supplementary budget
tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kullun fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka kebe musu ne ke ƙara rage kiba domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 192 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin su sun dafa babban lamba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin Tare Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan diba kuma a madadin su duka ni Isa Lawal Ikara da kan shiryan gabatar ne nake cewa sai kowane mako idan Allah ya saki sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma mu saurari nasihar Juma'a Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da labarai a takaice
Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsayi a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannan da karin watanni hudu karkashin wata yarjejeniya wannan mataki da kasashen suka dauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar Asabar karkashin matsayin da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine
To, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu da ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri. A huta lafiya.